صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A cikin wannan dare mai albarka, wanda shi ne daren 11 ga watan Al-Muharram 443 Hijiriya, 443 Hijiriya, wanda kuma yau muna 20 ga watan 8/2021 Miladiya. A wannan masallaci na mai sunan masallacin tunawa da Sheikh Al-Mujaddid Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala, da ke farfajiyar makarantar Rabi'a a cikin garin Gusau a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin Najeriya. A wannan lokaci bayan sallar Isha, muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora akan abin da za a ji daga gare ni, kuma Allah ya yi wa abokina Sheikh Bunyamin afuwa akan zuga ni da yi kwarai da gaske, wanda nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yayi: Allahumma la ta'khudhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Matashiyar tunatarwar mu a yanzu shine yin adalci ga wanda ake mayarwa da martani, ko kuma fakaice abin da ya kamata a yi lokacin mayar da martani, da kuma abin da bai kamata a yi ba. To, ita da'awa, kira zuwa ga addinin Allah, ya kunshi abubuwa da yawa, wanda daga ciki akwai karantarwa, kuma daga ciki akwai wa'azantarwa, daga ciki kuma akwai wayar da kai. Wanda karantarwar ita ce muhimma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta farko, kamar da Allah ce: huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma. Yu'allimuhumul kitaba wal hikma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fara yi. To, duk lokacin da mutane ba su san abu ba, yana da kyau a sanar da su, sanda kuma suka yi wa abu wata irin burguwar fahimta, suka san shi ba daidai ba, to yana da kyau a gyara musu wannan fahimtar domin su fahimci abin daidai. Haka zalika, idan mutane suka bar wani abu da ya kamata a ce sun yi, ko suka yi wani abu da bai kamata a ce suna yi ba, to akwai majalin da ake ilmantar da su, saboda an fahimci cewa rashin sani ne ya janyo suke irin wannan abu. Akwai kuma lokacin da ake jan kunnan su, a tsoratar da su azabar Allah, a faɗakar da su, a wayar musu da kai akan ya kamata su yi wannan abin da ba sa yi, ko kuma ya kamata su bar wannan abin da ba sa yi da suke yi. To, a tsakankanin haka, idan har aka shigo da wani abu cikin faɗakarwa da jan hankali, sawa'un ta sigar magana ko kuma ta sigar rubutu, to lallai haƙƙi ne akan masu kira zuwa ga addinin Allah su gyara wannan abu. To, wannan abin shi ne abin da ya kira raddi ko mayar da martani, wanda yana zuwa ta sigogi daban-daban. Wataran ana yin sa tsakanin kai mai yin raddin da mayar da martanin, da kuma wanda ya zo da karantarwa ko wayar da kai ko faɗakarwar da ta saba wa daidai da gaskiya, wanda da kai da shi ɗin kowanne yana da dalilin sai daidai ya dogara da shi, sai ka wayar masa da kai ka gaya masa mas'alar da kuka yi sabani akan cewa ba akan daidai yake ba. Shi kuma ya tabbatar maka da cewa akan daidai yake ƙarshe a isa zuwa ga natija sakamako, wanda wannan shi ake kira munazara ko mubahasa ko hiwar ko kuma wani sunaye daga cikin sunaye na ilimi da ake kiran wannan abun da shi. Wani lokacin kuma akan yi a rubuce a rubuta ko dai a tura wa mutum ko kuma a sake shi ya zagaya inda aka san cewa wannan barabur biyar fahimtar ta ratsa. To asalin yin raddi yana ɗaya daga cikin babi na da'awar da Allah ya yi nuni zuwa gare shi a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah subhanahu wataala yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan kuma ka tattauna da su ku yi musayan yawo amma ta hanyar da tafi dacewa, saboda shi addinin musulunci yana yi wa manufa hidima ne, ba yana wasu zuciya hidima ba ne. Duk abin da a ɓoye ya kamata a yi shi, to bai kamata a bayyanar da shi ba. Abin da kuma bayyanar da shi ya kamata a yi, to bai kamata a ɓoye shi ba. Alƙur'ani ya mayar da martani akan miyagun aƙidu, ya mayar da martani akan miyagun ɗabi'u, ya mayar da martani akan waɗansu mutane a dunƙule jama'a guda, ya mayar da martani akan ɗaiɗaikun mutane. Kuma duka a dunƙule, Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratul an'am yake cewa wa kadhalika nufassilu al-ayati waltastabina sabilul mujrimin, kamar haka ne muke yin bayanin ayoyi daki-daki domin hanyoyin mutane masu laifi hanyoyin su bayyana a gansu a gane su. To a ƙarƙashin wannan babu yasa raddi akwai shi a shari'a ta musulunci, don haka wajibi ne ga duk wanda zai yi raddi da sunan ibada to ya rusuna wa ƙa'ida ta shari'ar musulunci, kada ya bi son ransa. Wanda a cikin wannan zaman ne muke so mu tattauna kaɗan daga cikin ƙa'idojin kuma mu auna su da irin tsarin da mu muke bi a yanzu, mu ga shin raddin da muke yi yana da alaƙa da koyarwar da addini ya mana, ko kuma dai muna shigar da san rai muna sakin hanyar addini. Amma kafin nan, me matsayin raddi a musulunci, me hukuncinsa? To a kamar yadda aya ta nuna wajadilhum billati hiya ahsan, al-aslu shine Allah subhanahu wataala yace mana wala tujadilu ahlal kitab, kada ku dinga jayayya da ahlal kitabi, wanda su ne a cikin kafirai su ne mafiya kusa da musulmai, domin su suna da littafi bata suka yi suka bar littafin. Wato waɗanda suka jahilci littafin su ne kiristoci da kuma waɗanda suka bata suka bi son zuciyarsu, al-maghdubi alaihim wadh-dhalin. To amma sai Allah ya kawo togaci ya ce illa billati hiya ahsan, wanda wannan ya nuna larura za ta iya sawa a yi raddi. To idan larura ta sa a yi raddi, to me hukuncin raddin? To akwai raddin da ya zama wajibi, shine idan aka kawo wani abu aka bayyanar da shi, wanda wannan abin yana cin karo da asalin saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi, wanda ya shafi aƙida ko ibada ko tarbiyya ta ɗabi'u ko mu'amala, sai aka zo da wani abu da ya ci karo da asalin manufar saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to wannan wajibi ne a samu waɗanda za su mayar da martani akan wannan abu. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, lalle a samu ƴansu a cikin ku da za su tashi su yi kira zuwa alkhairi, kuma su yi hani gaburan aikata mummuna, kuma su yi umarni zuwa aikata kyakkyawa, wanda wannan din zai shiga cikin faɗin wannan tsari. Sannan kuma akwai raddin da shi kuma kamata yi amma bai zama tilas ba, bai zama wajibi ba. Idan aka zo da wani abu wanda yana zai iya kawo cikas a cikin tafiyar da al'amura na addini ko na rayuwa. Amma waɗanda aka nufa da abun ma ba su san da shi ba, ba su fahimce shi ba, kwata-kwata ba ma ya cikin tsarin su, ba ma lalle ne su gane shi ba, ko kuma wanda ya zo da tsarin ya taƙaita tsarin a iyakansa ne, kuma babu barazanar cewa zai iya shafar mutane. A irin wannan babin, idan ya zanto maslaha ta bayi zuwa ga tanadar martani zuwa ga wancan abin da aka yi mara kyau, na aƙida ko na ibada ko na mu'amala ko na tarbiyya, domin koda tsotsai zai iya sawa wannan mummunar fahimtar ta yaɗu zuwa ga mutane, to akwai abin da zai iya zama magani, maganin. To akwai kuma raddin da yake haramun ne, bai halatta ba, shine raddin da ya bayyana ko kuma ya rinjaya bisa zaton mai shi cewa yinsa zai iya taso da musibar da gwandama a yi shuru a kan a yi. Kamar misali, mutum ya tashi ya ce zai kawar da wata ɓanna ta magana ko ta rubutu ko ta aiki da waɗansu suke yi, wanda ƙarfinsu da kuma ɓannarsu ta kai ta da zarar ka faɗa su ce audan mun tsaya a iya haka ma, to bari mu ƙara abin da ya fi haka. Ko kuma zai sa waɗansu da suke da kyakkyawar fahimta akan tsarin da ake kai ake tafiya, to kuma sakamakon wannan raddin za su samu wata mummunar fahimta, su ma kasa gane inda addinin ya dosa. Ko kuma zai ba wa maƙiya Allah dama su yi amfani da wannan kafar su afkawa addini ta inda ba a zato. An gano wannan abubuwan guda uku ko? Ala sabilil misal, hukuma ce ta zo da wani tsari, wanda wannan tsarin ya ci karo da tarbiyyar musulunci. Amma kuma musulmai kusan duk sun sani, sun san tsarin ya ci karo da tarbiyyar musulunci. Kuma a tsarin hukuma akwai mafita akan aikata wannan tsarin. Ba tilas ne kowane ɗan adam sai ya aikata wannan abu ba, amma baka aikata ba kana da inda za ka yi ka kuma ci gaba da rayuwa. To ka tashi ka ce za ka mayar wa da hukuma martani akan irin wannan abin, zai iya sawa ta fusata ko ta wajabta shi akan kowa, ta zo ta ringa yi wa mutane hukuma akan musiba, ko kuma wani abin da ya biyo baya wanda gwandama da shiru kuka yi, to wannan haramun ne ka ce za ka mayar wa da martani akan irin wannan matsalar. Ko kuma misali, raddi ne wani zan yi wa wani akan wani abu da ya shigo da shi cikin tsarin addini, wanda wannan abun idan na yi masa raddin, to shi kuma ar ne yana can gefe jira yake yi in gama wannan bayanin, ya ɗauke shi kuma ya je musulunci da shi a inda ba zan iya zuwa in kara musulunci da wannan raddin. Kamar yanzu abin da yake faruwa a ƙasashen Turai tashoshin da suke zagin musulunci, yawanci ɓoye sunan ahlus sunna suke yi su zagi musulunci, amma da yawa daga cikin tashoshin shi'a da suke ɗauko maganganu na ƙarya suke danganta su zuwa ga sahabbai, da kuma maganganu na ƙarya suke danganta su zuwa ga magabata na gari, shi waɗannan tashoshin suke ɗauka sai su canja masa tsari sai ya zama musulunci suke nufi kai tsaye da su. To wannan koda gaskiya ce, da ka fito ka yaɗa wannan gaskiyar, wani kuma maƙiyin addini ya ɗauke ta ya je ya zagi musulunci da ita gaba ɗaya, nuna cewa gaba ɗaya musulunci haka yake. Kamar yanzu misali, cikin tsofaffin philosophers da suka zazzagi addini gaba ɗaya da na musulunci da na kiristanci da yahudanci, ai da yawa daga cikinsu wasu sun keto wani yanayi ne lokacin da aka gurɓata addinin kiristanci, sai suka zaci gaba ɗaya addinin haka yake. Sai suka ɗauki wannan ƙa'idojin da suka gani a cikin addinin kiristanci, sai suka yaɗa shi akan gaba ɗaya ragowar addinai, su a zatansu haka addinai suke, ko kuma kawai sun yi amfani da wata mummunar manufa a cikin zuciyarsu ba don komai ba sai don su soki addini. Wannan maganar Ibnul Qayyim Allah ya ji ƙansa da rahama ya yi shigenta domin ya yi bayani akan annahyu anil munkar, inda ya kasa annahyu anil munkar zuwa kaso huɗu, munkarin da za ka hana, in ka hana ka tabbatar da cewa za a koma a yi aiki na gari saɓaninsa. Wannan sai ka duba ka gani idan kai kadai ne a cikin al'umma wanda zaka mayar da martani akan wannan abin to wajibi ne akan ka in kuma ba kai kadai bane ba to ya kamata dai amma ba dole bane a ce ni a matsayina na Abubakar Abdulsalam duk wani abu da na gani na munkari ko duk wata magana da aka yi aka jefo ta zuwa ga addini ko duk wani abu da aka lalata ni ne kadai zan tashi in ce zan hana a watakila akwai mara raji sai dauki iya abin da zan iya kuma sai in duba maslaha abu na biyu shine munkarin da zaka hana za a daina shi amma kuma za a yi wani munkarin irin sa to wannan sai ka duba tasirin munkarin guda biyu da na farkon da za a daina da wanda za a dawo a yi in ka ga duk irin su ɗaya ne to ba sai ka bata lokacin ka ba ganda ma ba sai ka dauke mutane daga nan ka komar da sunan ba kawai ka kyale su to idan kuma zaka hana munkarin ne a taso a yi munkarin da yafi wannan to gwanda ma ka yi shiru abin da yafi zama wajibi a gare ka kenan wannan game da abin da ya shafi hukuncin raddi kenan dan haka ba wani dan adam da zai zo ya dasa kansa a matsayin alkali yace duk lokacin da ya gano wani abu da yake jin cewa ya saba wa fahimtar daidai a fahimtar sa yau ya taba wancan gobe ya rafi wancan jibi ya rafi wancan gata yayi rafi wannan to zai zama mutum ne mai gardama da musu kuma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal babu yadda za a yi mutane su bata bayan Allah ya ba su shari'ar da suka kasance a kanta alamar da za ta nuna maka cewa batattu ne shine za ka ga Allah ya jarrabe su da musu da gardama kullun a cikin husuma take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana aljadal din da husuma a cikin fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasim misalin da suka kawo maka ba dan komai suka kawo maka shi ba sai dan gardama dama su mutane ne masu husuma yau sun yi da wannan gobe sun yi da wannan yau sun dauko wannan matsalar gobe sun dauko wannan matsala al-imam al-auza'i Allah ya ji kansa da rahama ko kuma ce al-imam Umar ibn Abd al-Aziz Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya kuma gafarta masa kamar yadda al-imam Malik a cikin al-Muwatta tasa ya fitar kuma sannan al-imam ad-Darimi Allah ya ji kansa da rahama ya rawaito afwan maganar imam ad-Darimi yake cewa idza arada Allahu bi qaumin sharran idan Allah ya nufi mutane da sharri alzamahumul jadala sai Allah ya sanya musu kullun a cikin musu suke da mutane wa mana'ahumul amal sai kuma Allah subhanahu wataala ya hana su yin aiki a madadin su shagala da abin da zai taimaki mutane na karantarwa sai kaga sun koma musu yau sun taba wancan gobe sun taba wancan jibi sun kama wancan gata sun rafi wannan sai zama iya aikin da suka iya kenan wannan magana ta Umar ibn Abdul Aziz wacce take cikin sunan ad-Darimi da kuma al-Muwatta ta Imam Malik bi riwayati al-Hasan Abu al-Hasan al-Shaybani Allah ya kansa da rahama yake cewa Umar ibn Abdul Aziz Allah ya kansa da rahama yake cewa man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat duk wanda ya mayar da addinin sa ya zama karab bara na husuma kullun sai yayi abin da sai an yi musu da shi zaka kwantsama abin da mafi yawan mutane ba za su yarda da shi ba ka kamfato maganar da mai hankali in ya duba sai ya dinga tuhumar anya kwa kana da hankali anya kwa dan Allah kake yin wannan abu to babu dan adam din da zai mayar da addinin sa ya koma haka face sai kaga wata alama aksar tanakkul sai kaga daga nan ya fada can ya dira can daga can ya fada can ya dira can wannan yana daya daga cikin sharrin irin wannan da haka idan muka duba zamu ga kenan ashe martani akwai wanda shari'a take so kuma ta yarda da shi akwai kuma wanda shari'a ba ta so kuma ba ta yarda da shi ba akwai nasoshi da bayanai da suke nuni akan haka wanda babu lokaci da zamu bayani akai mayar da martani yana da manufofi daga cikin manufofin mayar da martani na daya bayyanar da haƙiƙanin addini ba wai manufar mayar da martani shine kaskantar da wanda kake mayarwa da martani ba ko kuma kokarin dole sai ka bata shaida al'umma ko shine Iblis ba shakkin sa ne a gabanka ba abin da yake gabanka shine me ya kawo wanda ba daidai ba ya za a yi ka kawo daidai din idan maslaha ta bayu akan kamar yadda martanin ba ma sai ka nuna wane kake mayarwa da martani ba to wannan shine yafi zame maka tilas da wajibi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yawa daga cikin martanin da yake mayarwa bai cika damuwa da sai ya ambaci suna ba sai dai a ruwaya a ce maka wane da yayi kaza yayi kaza sai manzon Allah ya tashi ce ma balu aqwamin me yasa ne wasu mutane suke kaza da kaza saboda ba shakhsin mutanen ne abin da ake bukata akwai mutanen da duk za a iya mai musu da martani yanzu Abu Lahab ya cancanci a mai masa da martani saboda irin abubuwan da yayi addinin musulunci na sharri da abubuwan da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma inda za a tare ka a ce ka du ka koma al-kutubul 14 ba al-kutubul 6 ba al-9 ba ka nemo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sunan Abu Lahab ko Abu Jahl lokacin da yake mayan masa da martani za ka sha wahala baka samu saboda manufar ba wai shakkin su bane batacce ka batacce ne duk yanda za ka yi akan ka nuna batacce ba batacce bane in dai Allah ya batar da shi yana nan a batacen sa wanda ku duk Allah bai batar da shi ba duk inda duk yadda za ka yi ka shaka masa kashin kaji baka isa ba Allah ma ba zai baka iko ba to saboda haka wannan ita ce manufa ta farko fito da addini na gaskiya ba kokarin kaskantar da mutane ba sai abu na biyu shine kawar da banna to anan karkashin kawar da bannar idan mabarnatan sun nace akan asalin banna kuma ya zanto samuwar su tana da alaka da ko kuma tana zama barazana ga gurin gushewar bannar to wajibi ne a bayyanar da su a kuma taba su gurgudan yadda nagartar su za ta rushe in an tabbatar da rushewar nagartar ta su za ta bayi zuwa ga karban gaskiya ga wanda za su iya ruguwa da su amma ba ka baka duba kaga usulubin da Qur'ani ya bojan yi wa Fir'auna radi kaga fa magana ta hadari da Fir'auna yake faɗa sai ake ce musu ma uriikum illa ma ara ni ba abinda nake dora ku akai face akan ra'ayina wa ma ahadikum illa sabilar rashad kuma wannan tafarkin na kafircewa annabi Musa shine tafarki na shari'a da nutsuwa dan haka shi za ku bi amma kai Qur'ani bai wani bata lokaci wajen katsaccala wannan magana da Fir'auna ya yi ba ko kuma ya dauki Fir'auna ya masa kace-kace a guraren da Qur'ani ya taba shakkiyar Fir'auna zaka ga ba su da yawa saboda an tabbatar da cewa raddi akan maganar sa ta isa ba sai an yi wa shakkiyar sa raddi ba asali raddi akan shakkiya ba dabi'ar musulmi bace Fir'auna da ya tashi yana so ya iskadin annabi Musa a idan jama'a farko ya fara ce masa in kunta jita bi ayatin fati biha in kunta min as-sadiqin duk da aka gama amma ya ce da annabi Musa sai ta alam rabbika fina walidan kai wai ba kai ne dan yaron nan da kake a gidanmu ba wala bistas fina min umrika sinin ka zauna tsahon shekaru a wajenmu wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kai mana wannan kisan da kai wa anta min al-kafirin annan Musa bai ce kai kuma kai ne kake kaza kai ne kaza sai kai annan Musa ya bashi amsa fa'al yi masa raddi akan fikira ba raddi akan shakkiya yace fa'altu wa idan wa ana min ad-dallina fa faratu bikum lamma khiftukum fa wa bali rabbi hukman waj'alni min al-mursalin wa tilka ni'matun tamannaha alayya an abata bani isra'il shikenan ya gama masa raddi amma bai tsaya ce to kai kuma kai ne mai kaza kai ne karkataccen nan kai ne batacce ba ana yin haka amma idan ya zama hakan ita ce maslaha kadai sai zama kamar shiga ban daki ne ba a shiga sai da larura ballantana in martanin ya zama tsakanin musulmi ne da musulmi wataƙila idan tsakanin musulmi ne da waninsa idan ya zanto zai kunshi zagi ba saboda addini ya hana zagi wala tusubbu allazina yad'una min dunillahi fa yusubbu allaha adwan bighairi ilmin kadhalika zayyana likulli ummatin amala in bai kunshi zagi ba to Allah subhanahu wa ta'ala ce hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود أما جد هكا بأكام سونا ينسو وانا دوانا دوانا سورة كبوان دي ترغد شيء أكي أما كاكا بأت شيء أي أكوي وإن دا أكا سوكا دا آية خصوصا سبو دي شكيان سنسو أكوي جاغورو رنسو أكوي شوى غبان ننسو أما مسلحة شيني باوي ذات سنسو أكي نفي با aikin su ake nufi wanda kuma duk sifantu da aikin su to shi ma ya zama su to sai kuma daga cikin manufofin rantsi shine dace banna da tsayar da ita da haka idan wanda zaka mayarwa da martani yana da bannace-bannace da yawa sai zanto kai Allah ya sa ka san bannace-bannacen nasa amma wacce ya fitar da ita zuwa ga mutane banna daya ce wajibi ne ka takaita akan wannan banna daya domin fito da rago banna tabanna cansa ya hada barna tabanna can nasa ne sai ka bari sai lokacin da ya fitar da bannar ta biyu to idan larura ta bayi zuwa ga amayar masa da masani sai amayar masa da masani amma yanzu da yawa daga cikin mutanen mu abin da suke yi shine abin da wanda ake wa martanin ma bai taba sanin sa ba sai a fito da shi a halitta laifin kuma sai a jingina shi zuwa gare shi ta hanyar bibiyar ko ayyukansa da maganganunsa sai a haifar da waɗansu matsalolin da shi ma bai san su ba sai a gaya wa mutane an gaya wa mutane kuma a yi musu sharhin bannar kuma an tashi mai da martanin sai a zagi wanda ake zargin cewa ya yi bannar ƙarshe kuma ba za a mayar da martanin ba lalla kuma bannar sai ya zama tana yawo a bangasa to da sauran dai manufofin da lokaci ba zai ban mu biyi su ba don haka ba ya halatta ga mutum saboda an fusatar da shi an bata masa rai kawai ya ce a sanadiyar haka shi bari an taɓa shakiyarsa to kai da ka ce min na yi kaza kai ma ba ka yi kaza ba to me kenan kai ai ka manufarka ta mayar da martani shi ne huce takaici da damuwar an taɓa ka duk lokacin da ka taɓa wani nasu to a lokacin suke da bakin da za su iya magana amma wanda zai kwana yana cewa Allah uku ne ba ruwansu da shi saboda ai ba su ya taɓa ba Allah ya taɓa wanda zai kwana yana tsirkaniyarsa da sharholiyarsa wanda asali ma bai kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wannan ba su da matsala da shi lokacin da suke da wanda suke da matsala da shi kawai wanda yake kan tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi kuskure ko kuma wanda suke ganin ya kamata ya yi kuskure to wannan barazana ne gare su a kankin kansu don haka za su iya taɓa shi to wannan kuskure ne a raddi yana da amfani idan ya zama an cika ƙa'idojin da ya kamata abu na raddi to amma za mu faɗi amfani guda biyu mu dakata a kai daga cikin amfanin raddi wato na ɗaya yana taimakawa wajen tabbatar da kyakkyawar aƙida don haka duk raddin da mutum ya yi ko a rubuce ko a baka sai aka auna aka ga reaction shine tafa'ul na mutane infialin mutanen da aka yi raddin ya isa zuwa gare su da kuma irin feedback ɗin da aka samu ba a iya samun wani abu da zai rinjaya a zato cewa an samu nasara wajen tabbatar da kyakkyawar aƙida ba to wannan raddin bai ci nasara ba da za ka zo ka yi raddi sai ka tarar da a ƙarƙashin raddin naka an samu waɗansu mutane masu tarin yawa wanda suna ta ɗaukar waɗansu shubuhohi kuma suna ta zagin kyakkyawar aƙida ya kamata ka yi muraja'ar kanka ka ga an yafa wannan raddin naka ka ci nasara ya kamata ka yi istighfari akan wannan raddin naka domin idan ma ka yi a kan daidai ne to watakila ka gaza ka zama fitnatan lil qaumi zalimi domin ka zo a yanayi mai raunin da sai ka zaci cewa ashe gaskiyar ma da ake zato haka take ba to gaskiyar ma ba ta yi ba kenan a sanadiyar mummunan raddin ka yasa gaba ɗaya suka sake dagewa a kan batun su ballantana kuma idan matsalar da kake raddi akan ta matsala ce da zai yi wa akwai ijtihadi ya shiga cikinta a sanadiyar haka kuma sai ka janyo mutane sun ƙara tsanar aƙida kyakkyawa to wannan ya zama wajibi mutum ya yi muraja'ar kansa kai ya ƙara fitowa ma ya ce zai yi raddi idan zaka yi raddi akan bid'a to ya zama wajibi ka tabbatar da cewa a sakamakon raddin da kai na bid'a mutane sun kaunaci sunna domin bai zama wajibi akan ka kai kadai ba ballantana ka ce zan sauke nauyi na la'alla dai garin nan da kake raddin a garin ba Madina bace kai kuma ba Shu'aibu bane balle a ce ila Madina akahu Shu'aiba da aka in ba kai ba sai Allah ya kama ka akan rashin yi ghayatu ma yaku mafi tsoron abin da za a ce na hukunci shine a ce raddin mustahabbi ne to kuma duk mustahabbin da zai janyo barna to barin sa kuma shi yafi zama mustahabbi akan yi yin mustahabbin zai iya zama makruhi wannan idan ka bi ka'idoji na usulul fiqh kenan to a yanzu mu tafi kai tsaye zuwa ga ka'idoji muhimmai da ya kamata mu la'akari da su game da abin da ya shafi raddi da ya kamata kai in zaka yi raddi da farko wajibi ne ga duk wanda zai yi raddi ya zama abin da zai yi raddin akan sa in magana ce ma in aiki ne to ya tabbatar da cewa ya san matsayin shari'a akan wannan aikin ko akan wannan magana daka duk matsalar da zaka yi raddi a kanta kuma yaran to kai kanka baka da tasawur akan matsalar kawai wani mutum ne da kake tunanin ya saba maka sai ka ji ya faɗi wani abu sai ce bari in duba Google in ga wannan abu wa anya ko malamai ba su yi magana akan sa ba sai ka ga magana a can ka ga magana a can ka ga magana a can ko kuma ka ce ah ai ni ko kaman malam wani yana yaki da matsaloli iri kaza bari in duba cikin littafin in ga yayi magana akan wannan matsalar sai ka duba ka ga wani abu da ya dace da san ranka kace zaka yi raddi akan sa to wannan ka shiga babi na hadari kuma ba za a taba gafarta maka a yace maka a daga maka kafa akan bannar da kai ba kuma ubangiji subhanahu wataala tun ya ja hankali yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kuma wajibi ne ya zanto kana da tasawur na mas'alar a cikin zuciyarka to da yawa daga cikin masu kasassabar mai da martani musamman a cikin da'ira ta ahlus sunna wanda jira suke wane magana wane magana wane magana kawai in dai wane da wane suke magana to sun dafa kansu a wani babi na wajibi ne sai sun mayar musu da martani to zaka ga yawanci suna fadawa cikin wannan abu mas'ala ce da ba ma su gaba fahimtar ta ba su san inda ta sa gaba ba to wai sai su kuma wato to lalle za su mayar da martani kai kamar yadda malam ya ba mu misali a wa'ansu al'amura dazu da yawa ka'ida ta gaba shine idan zaka yi raddi wajibi ne ka tabbatar da cewa wannan mas'alar da kake da tasawuri a kanta to wanda zaka yi wa raddi ita in fada yayi to ita yake nufi kuma ka tabbatar da cewa ya fada din ba wai an gaya maka cewa ya ce wanda da yawa daga cikin masu mayar da martani a wannan zamanin labari ake ba su a ce wane ya ce kaza kawai sai su sauka kuma sai su ce ai zai iya fada kuma sai su mayar masa da martani idan muka dau mas'ala kamar ta zina wacce mas'ala ce da akwai haƙƙin Allah a cikin ta kuma akwai haƙƙi na al'umma a cikin ta tunda ciki zai iya shiga za a iya samun matsala amma ku duba ma'is ba da yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tsarkake shi yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kokari yake ya kau da kai saboda wata kila ma'is ba zinan yake nufi ba kai da kai tsamari yayi wa kansa shaida akan cewa yayi zina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'allaka qabbalta wata kila kai sun ba ta kai kawai ba ma zina kai ba kake zatan kai zina sai ce wallahi rasulullahi zinati manzon Allah yake to wata kila kana da hauka ne akan ka kana da hauka yace wallahi rasulullah lafiya ta tsaro la'allaka gamasta watakila dai wasa kai da ita ba zina kai yace wallahi ya rasulullah zina nai shi yana kokarin tabbatar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore masa so raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko labari aka bashi akan wani to abin da yake so a tambayi wancan din haka yake nufi a lokacin da aslamiya ta yi zina da mijinta da mahaifin yaron da yake musu aiki wanda yayi zina da ita su suka ga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce arsala kai mana hukunci da littafin Allah wanda zina fa tana da hadari a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to me yake tafa da ku yace ya rasulullah inna ibni kana asifan ala hadha ar-rajul wa annahu zana bi imra'atihi dana yana aiki a gidan wannan mutumin kuma yayi zina da matarsa. Sai aka ce min sai na ba da dabbobi guda 100 ko kuma a kashe dana. Sai na ba da bai, na ba da baiwa da dabbobi 100, na ba da baiwa da dabbobi 100. To daga baya sai aka bani fatawar cewa za ma iya dawo min da kuɗi na da baiwa ta in yaso ai wa dana bulala 100. Sai mazala ce ammal walidatu wal ghanamu faraddun alai, a dawo maka da dabbobinka da baiwarka. Wa anna alabnika jalda mi'a wa taghriba am, danka kuma ai masa bulala 100 kuma a kore shi shekara daya. To yanzu kuma an taɓa mutuncin wata mata, ita ce matar wannan mutum, ita kuma ba ta gurin, kuma dole ana buƙatar shaidarta da kanta. Sai maza ta ce waghdu ya unais limra'ati hadha, je ka wajen matar wannan fa in itarafat farjumha, a tambaye ta an yi zinar da ita, in ta ce eh ta yarda to aje a jefe. Mas'ala ta mutunci tana da matuƙar muhimmancin da hakanan kawai zato na cewa wane kaza yake nufi, ko kuma an ce min wane ya ce kaza, ba a jefar da mutuncin mutum a dira a kansa. Domin zai iya ƙoƙarin faɗan wani abu ya yi kuskure ya faɗi wani abu. Ga mutumin da ya ce ashhadu annaka abdi wa ana rabbuk, jara al-kufur ala lisanihi, amma maza lasuwa da kansa ya ce akhta'a min shiddatil farh, ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki. Akwai mutumin da shi a zatansa in aka kona shi aka watsa tokarsa, a zatansa shi a jahilcinsa, Allah ba zai haɗa tokarsa ya tashe shi ba. Allah kuma ya gafarta masa saboda ya fahimci cewa ba wai yana inkarin kudurar Ubangiji bane, bai sani bane. To da yawa za ka ga mutum ya tashi ya yi kasassaɓa ya faɗi wata kalma wanda shi bai san cewa wannan kalmar ta saɓa wa manhajin sunna ba. Kai kuma sai ka dira a kansa, ko kuma ya faɗi kalmar da za ta iya ɗaukar ma fassara sama da ɗaya, kai kuma ka nace a kan cewa dole wannan mummuna fassarar da kake nufi wacce take cikin zuciyarka, tun da kai dama akwai muni kila a cikin zuciyarka, idan sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi, sai ka zuci cewa dole mutum haka yake nufi. Wanda kuma na san ba sai na buga muku misali ba, kun san irin wannan yana da yawa a cikin raddojinmu. Kisa Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Walid, Allah ya kare da abin shi, abin da ya kuskure ne amma ya gina kuskuren ne akan wata kyakkyawan niyya. An aike shi ya karbo zakka ta Banul Mustalik, su kuwa Banul Mustalik sun fito a bisa al'adar Larabawa da makamansu suna jiran ɗan saƙon manzo Allah sun, shi kuma dama akwai ɓatacciya tsakanin su. Matafiya a hanya suka ce ina za ka yi, ce zan je wajen Banul Mustalik, suka ce aiko mun ga sun fito da makamai fa kashe kaza su. Sai ya ji tsoron kai ya je su kashe, sai dace da manzo Allah sun sun hana zakka. Manzo Allah sun kafin ya ɗau hukunci sai ya tura su Khalid su je su yi bincike. Sai Allah ya saukar da aya, ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, a kira'ar Kisa'i kuma da Khalaq fatathabbatu, ku tabbatar da magana haka take. To da yawa za ka gani yau za yau wani zai yi magana ko zai yi wani tasarrufi, gobe za ka ga wani ya jiran masa ya hakikance akan dole ga abin da yake nufi. To wannan kuskure ne ya saba wa tsarin raddi na addinin musulunci. Sai abu na uku shine, in dai za ka mayar da martani ko ku yi musayin yawo ku tattauna, to wajibi ne ya zama Allah ka nufa akan yin wannan abu. Ba wai so kake a ce lalle bangare na ne ya ci nasara ba. Al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama, kamar yadda Imam Zahabi ya kawo a cikin tarjumarsa a cikin Siyaru Alamin Nubala, yake cewa tunda nake ban taɓa tattaunawa da wani da in ci nasara a kansa. Ma'ana dalilin da zai sa in yi raddi shine nasihatan lillahi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin. To don haka maganar zan yi raddi a ciki in dinga zuga kaina ina nuna cewa ni wane ne, to yanzu so nake yi a fahimci waye ni, ko a fahimci cewa ni da jama'a ta mu ne kadai akan gaskiya, wane da wane akan ƙarya suke, ko kuma a so nake yi wannan kuskuren fahimtar a gyara a ji tsoron Allah a ba Allah a kai. Kuma ka ɗauka ka ga dukkan raddojin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, da wanda sahabbai suka yi, da wanda magabata suka yi, saboda Allah suka yi. haka zaka ga anewa mutum raddi kuma ana kaunarsa. Abin da ya faru tsakanin Ibnu Jarir al-Tabani, Allah ya ji kansa da rahama, da Dawud al-Zahiri, idan ka ga fafatawar da suke akan matsala ta ilimi sai ka zaci kamar annabi da kafiri, kamar Musa da Fir'auna. Amma tare da haka kuma akwai kauna da soyayya ta mutum da mutum tsakaninsu. Amma kowa kokari yake yi ya fito da gaskiyar kuma ya kare ta. Saboda haka dole mutum ya sa ikhlasi ya yi saboda Allah. Dan haka idan ka gano ma cewa wani abu na riya da kuma san biya wa wasu bukata zai shiga cikin mayar da martaninka, to wallahi abin da yake maka alkhairi shine ka kame bacin ka kashe. Wani malamin mu Sheikh Ali ibn Ghazi at-Tawajiri, Allah ya kara masa lafiya, yake ba mu labari akan wani abu da ya faru akan Sheikh bin Baz. Sheikh al-Azhar da ya rasu Tanfawi, Allah ya gafarta masa, yayi zama a jami'ar Islamiyya shekarar sa hudu, yana jagorancin kismin tafsir kamar yadda ni naji da baki da kulle na ni rawaitu anhu naji ya fada a mu'tamar. Yace bai taɓa tsinta kansa a lokacin da ya fi ni'ima a rayuwarsa ba irin sanda yake jami'ar Islamiyya a kulletul Qur'an. Ya wallafa tafsirin sa mai kyau, wanda gwargwado ya wallafa tafsirin a bisa tafarkin magabata. To da ya bar Madina ya koma Masar, to kowa ya san manhajin Masar a gwamnatance ba salafiyya ba ne, ba tsari ne na ahlus sunnati wal jama'a a bisa fahimta a salafus salih ba. Ko asalin manhajin da Azhar take tafiya a kansa ba tsari ne na tauhidin mu na salafiyya ba, na ahlus sunnati wal jama'a, a'a tsari ne na ash'ariyya. To saboda haka sai aka yi masa Sheikhul Azhar, sai ya juya ya kurce ya koma irin tafarkin ash'ariyya, wanda mu a wajen bayanin tauhidi kullun duk matsalar da muka samu sabani da ash'ari muna kokarin mu yi wa ash'ari rarraki. To sai abin ya ba mu mutane mamaki, jiya ga yanayin sai ga yadda ya koma, an sha takeici, an yi maganganu, an yi rudu. To sai aka yi sa'a Sheikhul Azhar ya zo mamlaka a lokacin Sheikh bin Baz yana mufti, Allah ya gafarta masa. To kuma a cikin ziyarar sa akwai haduwa da bin Baz, saboda sai almajirai masu kishi akan da'awa sai suka samu Sheikh bin Baz suka ce masa, to Allah gafarta malam, dama ta samu ta sauke nauyi. Mutumin nan kowa ya san abin da yake karrarawa a da, yanzu kuma gashi abin da ya koma yana karrarawa. Dan haka muna neman alfarma a taimaka a kura mutumin nan duniya ta san cewa ba akan daidai yake ba. Allah ya gan Sheikh bin Baz sai to ba damuwa insha Allah zai. Kuma shi ma ya fahimci abin da suka fahimta cewa eh lalle a tsayar masa da hujja. To sun zauna a majalis da Sheikh bin Baz, Allah ya gafarta masa, sai ya ce ma ra'aykum, yace shi Sheikh bin Baz da girmamawa ya gaya Sheikhul Azhar tunda shakhsiyya ce islamiyya bariza, yace me ra'ayinku mu tattauna akan wasu matsaloli da kuka ga sabanin abin da muka gani. Sai Sheikh Tanbawi yace masa, ya Sheikh anta karim, kai mutum ne mai karamci, ni kuma baƙo ne a wajenka, tattaunawa akan waɗannan masail din zai iya sosawa wani daga cikin mu zuciya. Saboda haka ina ganin barin haka shine yafi alkhairi. Sheikh bin Baz ce barakallahu fikum lakum ma tamannaytum, barakallahu fikum, ya bashi hakuri akan ardin da ya masa na tattauna. La'alla Sheikh bin Baz, Allah ya gafarta masa, ya yi istidraki akan abinda mutane suka gaya masa cewa a kunyata shi Sheikhul Azhar a nuna cewa akan ba akan daidai yake ba. Shi kuma a zuciyarsa saboda Allah yake so ya yi, la'alla yana ciye waɗannan mutanen tsoro kar ya je ya kutsa wajen mayar masa da martani, ƙarshe kuma ya zama manufar shi ne a yi iskatin darajarsa da ƙimarsa. Saboda haka amma kuma duk da haka bin Baz bai fasa magana akan tauhidi ba, wanda mujarradin magana akan gaskiya ai raddi ne ga wanda baya kan gaskiya. Amma maganar a ce to shike dan yanzu tunda a garin mu yake sai mun kaskantar da shi, mun mulakantar da shi, ba koyaushe ne musulunci yake bukatuwa izuwa wannan wajen ba. Akwai mawaqif nadira da ake iya bukatuwa izuwa wannan wajen. Sai abu na hudu shine wajibi ne idan za a yi raddi akan mutum, in dai har za a yi masa adalci, to ya zama wajibi a san cewa da ina ne muka yi sabani kuma da ina ne muka samu ittifaki. Zaka zo kai mun raji akan abin da ni ma shi ne imani ne. Yanzu misali rikicin da ake tayi akan khawarij. Duk wani ahli sunna wal jama'a ya san cewa aqidar khawarij aqida ce bata tabbata. To yanzu kuma sai ka zo kai ta cewa wai dan uwanka ahli sunna kake zo kai wai ilzami akan lalle yadda cewa aqidar khawarij aqida ce tabbata. Kaman arada an yathana tahinan. Gari ne an kawo shi a nike kai kuma kace barka sake nika shi. Saboda haka ai tahriru mahallin niza. Yanzu muka jama'ar radio Dr. Rabi'u Jallemu ya kawo mana matsala mai matukar muhimmanci game da abin da ya shafi nasiha ga shugabanni. Duk ahlus sunna na kwarai bai yadda da a haukan minbari a zagi shugabanni ba. Ba a yadda a ci mutunci shugabanni a kan minbari ba. Wannan ba mahallin niza ba ne. Mahallin niza din shine a dauko matsalar shin ya halatta idan shugaba yayi ba daidai ba akan abin da yake da alaka da jagoranci kuma ba wata hanya da za a iya isar da sakon zuwa gare shi kuma ya rinjaya a zato ko kuma ya tabbata a waki ya ilmantu cewa in aka isar da sakon akan minbari bil hikmati wal mau'izatil hasana za ta iya isa zuwa gare shi ya gyara ko ya tabbatar da cewa an san yana yin ba daidai ba shin wannan daidai ne ko ba daidai bane akalla ka dauke ta matsala ijtihadiyya amma idan ka dauki wannan a matsayin shine alhadd alfasil bayan alkhariji wa ghayr alkhariji shine wato maraba tsakanin dan khawarij da wanda ba dan khawarij ba to kai inda kaddara bisa ga kaddarawa ake yayin nasihar shine ra'ayin da yake na kuskure kuma muqaddara bisa ga kaddarawa a taslimul jadali ake yayi kama da ra'ayin khawarij to kai ma akan dabi'ar da kake kai gardama da cin zarafin manyan malamai ai sifa ce ta khawarij kuma ita ta bugun muni domin yanzu khariji ne zai kalli mutum kamar Abdullahi ibn Umar ko kamar Abdullahi ibn Umar ya ce mai baya fahimtar alqur'ani wannan sifa ce ta khawarij sannan daga cikin sifofin khawarij za a ga su fudar sa'ul afnan duk inda suka taru za a ga su ba babba a cikin su zaka ga babban bai fada ya ba shi ma babban kwabo sufaha'ul ahlam in suka kafta maka wata aika sai kai karamin yaro ma sai ya diga tunanin anya wannan ba shi da tabin hankali kuwa kaga mutum ya rikice ya haukace ya buga can ya buga can da sunan kokarin kare martaba addini to da a ce sifa daya ce ko biyu ko uku suke ahala mutum ya zama khawarij to da watakila wanda yake raddi akan ra'ayin khawarij din shine aulada ya zama khariji domin idan wanda yake wa raddin akwai sifa daya ko biyu akan sa to wallahi idan ka kallafa wa kanka duba akan su za ka ga akwai sama da sifa 10 ta khawarij ita kuma aqida ta khawarij na daya dai aqida ce suna mu'taqad ne da tasarrufat da awsaf kuma mutum baya zama khariji sai ya hada wayannan abubuwa domin da sifa daya ce ta kawai kai fito na fito da gwamnati to da wayanda Sheikh Dr. Umar Raji ya lissafa mana wanda suka yi wa gwamnati Abdul Malik bin Marwan khuruji kai da tun farko ma Abdullahi bin Zubair sai ya sai masa khariji tunda shi tun daga mutuwar Sayyidina Ali tun daga mutuwar Muawiyah ibn Abi Sufyan bai kare yi wata gwamnati mubaya'a ba amma ba wanda ya sai masa khariji saboda Allah ya sani bari'un min aqidatil khawarij amma kuma inda za a tambaye ka menene mafi girma a cikin sifofin khawarij shine fada da shugabanni amma ba duk wanda ya fada da shugabanni ne khariji ba tare da cewa kuma ahlus sunna ba mu yadda da fada da shugabanni ba a haka sayyidina Hussein Allah ya kare da a gare shi jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidan mu ta ahlus sunna wal jamaa zalunta su aka kashe shi wa'anda suka kashe shi az-zalimai ne kuma yana da gaskiya amma yayin gwamnatin Yazid ibn Muawiya khuruji amma ba wanda yake ce masa khariji hashahu an yakuna kharijiyan saboda abin da ya tabbata a cikin manhajin ahlus sunna cewa mutum ya sifantu da sifa ko bisa kuskure ko bisa ijtihadi kai ko da gangan ne ba ya sifantu da wata sifa ta wayansu mutane ba shi kadai ne yake ahala shi ya zama khariji ba tukunna sai an masa jaraba an tabbatar da haka wani lokacin ko an tabbatar da haka ma bayyanar da hakan sai an duba maslaha ta shari'a tukuna, ba kowane mutum ne zai zauna a gidansa ko a masallacinsa ya dinga rabawa mutane hukuncin hukuncin yadda ya ga dama ba, don ba haka ake ba. A daga cikin ka'idojin da ya zama wajibi mutum ya kiyaye su wajen yi wa mukhalif ko kuma wanda ya saba maka raddi, to ya zama wajibi ya zanto abinda za ka yi masa raddin a kai ya zama mukhalafa ce shar'iyya, saɓani ne na shari'a, ba saɓani ne na siyasa ba, ba kuma saɓani ne na abinda kan iya bujurowa tsakanin mutum da mutum ba. Ko a jarhuwar ta'dil, idan aka gano cewa abinda ya sa ka jarraha wani wata matsala ce da rikici tsakaninku da shi ba a karɓa. Abdullahi ibn Zubayr ibn Abu Zubayr ibn Tadrus al-Makki, Muhammad ibn Muslim Abu Zubayr al-Makki, wasu malaman sun jarraha shi. Daga cikin malaman da suka jarraha shi akwai Shu'bah ibn al-Hajjaj. Da aka yi screening aka duba dalilan da Shu'bah ya jarraha Muhammad ibn Muslim, sai aka ga mafiya yawan matsalolin rikici ne tsakanin Shu'bah da shi Muhammad ibn Muslim. To sai aka ce, to in dai za a tabbatar da jarhin Muhammad ibn Muslim, to a nemo wasu dalilan, amma ba abin da Shu'bah ya kafa hujja da shi. Sa'id ibn al-Musayyib, Allah ya ji kansa da rahama, ya ƙaryata Ikrimata Maula ibn Abbas al-Barbari, har yake cewa da almajiransa, la takzib alayya kama kana Ikrimatu yakzibu ala ibn Abbas. Amma da aka bincika sai aka ga shi ma Ikrima din ya jarraha Sa'idu saboda wani rikici na fatawa da ya shiga tsakaninsu, kuma su ƴan adam ne ba masumai ba ne. An kawo fatawa akan idan mutum ya yi bakance, amma abin da ya bakance a kansa haramun ne, to shin in abin bukatar sa ta biya zai cika wannan bakancen ko ba zai cika ba? Wannan ya ce ba zai cika ba, wannan ya ce sai ya cika. Shi ne aka gaya wa Sa'idu ga abin da Ikrima ya ce, sai ya ce a gaya wa Ikrima, layantahiyanna Ikrimatu wa illa, ko Ikrima ya daina wannan, in ko ba haka ba, auja'tuhu darban, zan sa a zane shi. Shi kuma Ikrima ya ce a gaya masa, shi dai ai ba a taɓa kwaɓe masa kaya, an sa mai bantai, an ɗora shi akan jaki, an mabulala 60, an zagaya da shi Madina ba. Sai tuna masa abin da ya faru tsakanin shi Sa'id da gwamnatin wannan lokacin, lokacin da Abdul Malik ya rubuta bai'a, ya rubuta ahad na bai'a ga Walid da Sulaiman ƴaƴansa. To saboda haka wannan magana sai ta fusa ta Sa'idu, sai rikici ya shiga tsakaninsu. To wannan mas'alar ba za ta sa kawai saboda fushin Sa'idu mu dinga surfafan Ikrima saboda muna son Sa'idu ba, ko saboda fushin Ikrima mu dira akan Sa'id. Imam Malik da Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar Sahib al-Maghazi wa Siyar, Malik ya ce masa dajjajin min ad-dajjajila, amma duk girman Malik saboda ba rikici ne na shari'a ba, rikici ne personal, aka ce a kyale su. To wannan rikicin namu da kuke gani, ko in ce rikicin da yake faruwa a yanzu, mala ya ga ba ku tarihin sa kusan da bai karasa ma shekara 30 ba. In ka ɗauko shi asali rikici ne na siyasa, rikici ne na siyasa, to sai addini ya shiga ciki, matsala ta ijtihadi, wanda ya kamata ma a yi rikicin da su sai suka fahimci cewa ba maslaha ce ta shari'a ba, sai ya zanto ba a jin rikicin a bakinsu. Da waɗanda ya kamata su tashi tsaye a kan jarhin waɗanda suka saba wa matafiyar hukuma, da su Sheikh bin Baz a kan matsalar Amerika ta iya jibge sojojinta a Saudiya domin yakar azzalimi tare da cewa su kafirai ne Amerikan, ko kuma a'a matsala ce ijtihadiyya. Malamai suka bada fatawa, wasu malaman suka fito suka soki lamirin wannan fatawar, akan suka wannan lamirin aka samu wasu a gefe, su kuma suka dira akan waɗannan malaman, ba irin sharrin da jafa'in da ba su, ba sa koyar da tauhidi sai su zo su koyar da tauhidin sai a ga sun iya, ba su da alaka da ilimi da hadisi sai su zo su koyar da ilimi da hadisin sai a ga sun iya, mutane ne masu kaza masu kaza. Amma su din ba Allah ya gafarta musu, su Muhammadu bin Salih al-Utsaimin, kai akwai malamin da aka zo har majalisin Sheikh Muhammadu bin Salih al-Utsaimin aka ce wannan malamin khariji ne, Sheikh yasa aka kirawo shi aka yi masa tambaya, shin kana da ra'ayin kaza? Yace a'a. Kana da ra'ayin kaza? Yace to da ina shaida muku cewa wannan malami ba shi da wannan ra'ayin da ake gaya masa, kuma sifar da ake manna masa ba sifar sa bace ba. Kuma ku sani cewa masu gaya masa hasada suke masa, kai kuma kai hakuri duk wanda Allah ya wani ima sai an masa hasada. To duk da haka dan adam da dan adam abu zai iya faruwa akan ka kaji haushi. Yanzu ku duba ku ga girman Shu'bah ibn al-Hajjaj, amma da shi da Husham ibn Bashir, in ka ga abin da Shu'bah yawa Husham zaka yi mamaki malaman hadisi ne suke haka. Mugunta ce ta ƙarshe, suna tafiya a hanya, Shu'bah ya gamu da Abu Ishaq as-Sabi'i a daidai lokacin da Husham ya dan bada baya suna tafiya haji. Shu'bah ya mazai tsaye da Abu Ishaq ya dinga bashi hadisi, dama suna yana cikin mutanen da suke nema irwa a janno. Sai ga Husham yana zuwa, sai Shu'bah ya ce masa, ah Allah gafarta malam, me kake yi anan ne? Kai da waye na ganku? Sai ya ce, ah wannan wani mawaki ne daga cikin mawakan sabi'i. Sai ya ce, kai da Allah, ni ba waka ce ta gano ba hadisi, in ka gama ka same ni a gaba. Sai da tafiya ta tafiya, sai Husham ya ji Shu'bah ya ce, haddasana Abu Ishaq. Sai ya ce, kai da Allah, Abu Ishaq ka rena mu hankali, a ina ka ga Abu Ishaq din? Sai ya ce, ka tuno wani mawaki da nace maka na sabi'in? Sai ta Aisha ya ce, inna lillahi a cuce ni. Ikon Allah sun zo Makka suna dawafi katsam, sai Allah ya sa Shu'bah ya kewaya bai kewayo ba, sai Husham ya gamu da Zuhri. To ko da ka samu hadisin Zuhri da ka samu na Abu Ishaq, to dubu gwanda na Zuhri. Ai ko sai ya mazai tare shi ya tarfa Zuhri a bakin rukun, yace masa Allah ga tawalan da wurwuri ba na hadisi. Sai Zuhri ya fara ba Husham hadisi. Can sai ga Shu'bah ya ce, ya Husham me kake yi anan ne? Kai da waye nake ganin ka ne? Ce wani dan sanda ne daga cikin yan sandan Banu Umayya. To kuma kaga Shu'bah daga Kufa yake. Sai ya mazai kewaya ya ce, ba haɗu tsoron ka gama. Tunda dama tunda ana tsoron dan sanda. Sai da suka dawo a hanya, sai da ya ce, haddasana Zuhri, ya ce, wailaka aina wuttifta Zuhri. Yaushe ka ga Zuhri za ka raina hankali? Ya ce, a ra'aita shurfiya Bani Umayya? Ba ka ga dan sandan na Bani Umayya ba? Sai ya ce, eh, na gan shi. Sai ce, to ai Zuhri ne? Ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi. Ransa ya ɓaci ya yi takaici, suna cikin tafiya a kan hanya. To dama a takarda ya rubuta shi Husham. Sai Shu'bah ya ce masa, da Allah, ina takardar da ka ce min ka rubuta ga hadisan? Yana dago masa kawai ya karɓe ta, ya cicce ta, ta yi yaga. Shi kuma an yi rashin sa a hadisai huɗu ya haddace kawai a cikin takardar. Yanzu dan Allah, in takaici ya sa Husham ya faɗi baƙan magana a kan Shu'bah, sai mu ɗauko ta ta zama addini? Shu'bah ne ya masa wani abin mara daɗi. Amma kuma mutane ne su, ɗan adam ne su, ba ma'asumai ba ne ba. Akhazatu shahwatul muhaddisina fa fa'ala ma fa'ala. Da haka mutum zai iya yin wani abu saboda ajizantaka ta ɗan adam, kai kuma sai ka fusata, sai ka mai da rikicin ya koma rikici na addini. To haramun ne a yi wannan, ba a yin wannan a ƙa'ida ta shari'a. Daga cikin ƙa'idojin shi ne, ya zama wajibi idan za ka yi wa mutum raddi, to abin da za ka yi masa raddi a kai ya zama matsalar ka ɗauka a kanta kawai za ka yi masa raddi. Kada ya zanto kana raddin kuma kana shiga cikin abubuwa, ƙarshe ma har sai ka fita daga matsala ta ilimi ka kowa matsala ta shakhsiyya, kana sukansa, kana sukan tafarkin da yake kai, in yana da wata ƙungiya ta da'awa ita ma kana jira a kanta, kuma alhali wataƙila shi ne tasarrufinsa ya zama ba daidai ba, ko kuma a cikin ƙungiyar ne aka samu wani tasarrufi ba daidai ba. Misali, in ma an samu daga cikin ƙa'idoji na adalci a raddi, shi ne wajibi ne ka yi raddi a kan abin da ka sani, kuma abin da ya fito fili. Amma abin da yake da rikirkitarwa, wanda kake wa raddin yana da mafita, to ya zama wajibi ka bar shi. Yanzu misali, kamar raddin da aka yi wa Kabiru Gombe, wai ya kafa ƙungiya ta haɗa addinai. Sai da wannan Kabiru ya zo ya warware magana cikin taƙaitaccen lokaci, wanda duk liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Kana ji sai ka ga kai. Sai kai ka ji kunya ma ka ga dama ba haka aka yi. Ya lai a ce da kafin ka yi abu ka yi bincike. Misali, yanzu ɗau shi kenan daga ina magana sai na ce, yau kaza ga watan kaza, abin nan ɗin 'yan mishan bare ga mutum mai raha da barkwanci hatta a karatu irin Malam Kabiru Gombe misali, sai a ce dole ga abin da yake nufi. Ƙaddara cewa ma kai a zatanka haka yake nufi. In daga sai kana tuntuɓar mutane, zauna da shi mana ka ce, Allah gafarta malam, naji kace kaza kace kaza ni a zatuna kaza kake nufi haka ne in yace maka ba haka bane ya zama wajibi ka karɓi maganar sa kake aiki da abin da zuciyarka ta raya maka domin la yattali'u 'alal qulub illa allamul ghuyub a ƴan uwa lokaci yana ta karatuwa barin ƙara mana ka'idoji biyu sai ta fi zuwa ga shafi na ƙarshe ya zama wajibi idan zaka mayar da martani to ya zama wajibi idan zaka mayar da martani kai wa wanda kake mayarwa da martani adalci Ubangiji subhanahu wata'ala ya soki Yahudawa a cikin Alkur'ani ya soki Kiristoci ahlul kitab kenan ko amma kuma sai aka samu ta aya Allah ya ce laisu sawa ومن أهل الكتاب من إن تعمله بقنطار يؤديه إليك وأنا بأمانة بس ومنهم من إن تعمله بدينار لا يؤديه إليك أما دي حكا إن كتير زي يعترف إلا ما جبت عليه قائمة أما هنا يرون بالضرورة دول أن يبي أهل الكتاب ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى تقدر nasaran lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallallahu alaihi min sallamna jadalan to shin halil ibratu bi umum al lafzi am bi khusus al sabab daira ta tafsiri in aya ta sauka shikenan a iyakan wanda ta sauka take tsayawa ko kuma zai wuta kara dai ta kai kan kowa kaga kenan akwai al kailu bi mikyalain in kana so kai suka sai kai amfani da al ibratu bi umum al lafzi tare da cewa manhajin ka shine ba daidai ba idan aka rawaito malam wani yayi munna da mutuwar wani dan bid'a wata kila saboda munin bid'ar sa ne wannan kuma ya zama wajibi ta zama waqi'atu ayn kaida kuma tana cewa waqi'atu ayanin la tasru hukuman lil umum yayin da kuma in aka yabi wani da sifa to ya kamata ta zama al ibratu bi umumil lafzi ne la bi khususis sabab saboda ihtiyati ababi na jarhi muhimmun jiddan aham daka an fuske an fukura maliji wajen rashin sakin dama ga mutun yayi suka fiye da yadda ake kura maliji wajen abin da ya shafi harkar ta'adili akwai wasu ka'idojin amma zan bar su haka zan tike da karshen abin da zan rufe da shi mallam ya nuna min saura minti biyar daga cikin abubuwan da zamu yi mulahaza da shi a madadin tabbata wayannan ka'idoji na adalci wanda kowace ka'ida tana da dalilinta kuma tana da tabbikinta irin yadda malaman suke yin amfani da ita to amma a yau abu na farko zaka ga idan zamu yi raddi muna saba wa tafarkin magabata Imam Ahmad yayi raddi ar-raddu 'ala al-jahmiyya Sheikh al-Islam yayi minhaj as-sunnah an-nabawiyya wannan yayi ar-raddu 'ala al-zakari wannan yayi ar-raddu 'ala kaza ar-raddu 'ala kaza da zamu bibiyu duddin su na farko dai zamu ga duka wanda suke tabawa masu bid'a ne ta aqida wanda bid'a su ta fito fili kaman jahmiya kaman rafida ko shi'a umuman kamar gulatu sufiya kamar kaman qadariya kaman jabariya kaman gulatul murji'a kamar falasifa tare da cewa a cikin tafiyar akan samu masu kusakurai yanzu ka dauki tafsirin alqur'ani mai girma da aka yi cikin waɗanda suka riga shi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ba wani tafsiri da zaka daga a cikin tafsir din da suke maktabat ummu na ilimi illa ka samu duk da hatta namu na ahlus sunna sai ka samu mai tafsirin nan a wani babi yana da wata zalla wani ma a babi biyu wani kai hatta a mas'alar da tafi zama hassasa kalla ma ka samu tafsiri kai tafsiri ɗaya da aka yi wasu kirinin aka ce daga farkon sa har ƙarshe ba ka samu tawilin sifa ko ɗaya ba shine tafsirin adwaul bayan na Muhammad al-Amin al-Shandi amma har tafsirin Tabari har tafsirin Ibn Kathir har tafsirin Qurtubi amma idan aka tashi raddin wayannan ba su ne mustahadifun ba saboda la'alla da suna da rai ma an ga yafi su ma za su yarda cewa sun amma mallan ya gaya mana ba za mu bi su akan kuskuren su ba amma wannan ba zai sa ko mu zage su saboda haka saba wa tafarkin salaf a wajen raddi sannan abu na biyu shine mun yi magana akan abin da ya shafi riwaya ta zo a ta'liqi na da ne a lecture da Muhammad Sani. Wani lokacin suna kawo wata shubha cewa akwai bambanci tsakanin tarjama da kuma raddi bayanul hal. Sai suka ce ita muwazana ana yin ta ne a tarjama. Misali in ka zo za ka yi tarjama mutum kamar misali Abad ibn Taghlib din sai ka zahabi ya ce shi'iyyun jald lakinnahu saduqul lahaja. Kaga an yi muwazana, an kawo alherin an kawo sharrin. To wannan gaskiya ko da ka'ida ce karfafa ya ba ka'ida ce mubarida ba. Da tarjama da bayanin mayar da martani duka ya halatta a yi muwazana. Zan ba ku misali ɗaya. Yaqub al-Fasawi, Yaqub ibn Sufyan al-Fasawi a cikin littafinsa at-Tarikh da ya fi shahara da at-Tarikh ko Ma'rifatu at-Tarikh da Imam Az-Zahabi an tariq al-Fasawi a cikin Siyar Alamin Nubala juz'i na 10 yana tarjamar Affan ibn Muslim as-Saffah. Allah ya ji kansa da rahama, wanda ya rasu shekara 220 malamin Imam Ahmad, wanda sika ne min rijalul jama'a. Sika min rijalul jama'a. Ar-Raja shine rawalahu al-Bukhari wa rawalahu Muslim an tariq al-Wasita ta hanyar Abubakar ibn Abi Shayba da wasu, wa rawalahu ashabu sunan al-arba'a. Malami ne da kaccen malami. Yahya ibn Ma'in ya sallama masa, Imam Ahmad ya sallama masa, manyan malamai sun sallama masa, kuma ahlus sunna. To lokacin da aka zo khalqul Qur'an, mihina ta khalqul Qur'an wanda Khatib al-Baghdadi ya kawo a cikin Tarikh al-Baghdad, Imam Az-Zahabi ya kawo a cikin Siyar Alamin Nubala, sauran malamai dai. Lokacin da Ma'mun zai fara jarraba mutane, jarraba da aka tinga kashe mutane a kanta, sai ya kirawo Ishaq ibn Ibrahim, wanda ka iya cewa kamar shine chief of staff, ya ce ina so ka jarrabi Affan ibn Muslim, ka tambaye shi Qur'ani halittarsa aka yi ko kuwa. Idan ya yi maka diri-diri wajen amsa, a tsayar da albashinsa. Shi kadai aka yi wa haka, ba wanda aka mutuntawa, wanda ba a kashe ba ko a ɗaure a kan yaƙi bin dokar gwamnati irin wato irin Affan ibn Muslim. Duk matsayinsa Imam Ahmad, amma ba a raga musu ba sai Affan ibn Muslim. Sai Ishaq ibn Ibrahim ya kira shi ya ce masa ga abin da Amirul Mu'minin ya ce maka, ya ce in jarraba ka. Sai ya ce wai kana nufin bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan a ce wai halittarsa aka yi, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ma'ana tardaji in ce haka ba zai yiwu ba. Sai ya ce algafarta malam, an ce min fa idan baka amsa ba in yanke albashinka gaba daya. Sai ya ce to ku kuce azurta ne, Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, yanke arzikinku, suka yanke arzikinsu. Shikenan ya koma gida. A ƙarƙashinsa akwai mutum 40 da suke cin abinci a gidansa, sai kuma bala'i ya sauka a kansa na talauci, sai da ta kai da iyalinsa ma sai da suka guje shi saboda talauci. Amma ya haƙura da wannan masifar da wannan jarabawar, yana zaune kawai wata ran, sai Allah ya kawo wani mutum ya zo gidansa a wata sura, a wata kama ta zayyat ko samman, kamar irin mai sai da mai ne da alamar. Sai ya zo masa da jakar kuɗi, kamar yadda Khatib ya faɗa, abinda ake bashi 1,000 ake bashi, kamar ka ce ana bashi 1,000,000 duk wata. Misali, nake ba ku misali. To sai ga shi ya zo da 1,000,000. A wata riwaya kuma kamar ina jin Zahabi ya kawo cewa 500 ake bashi, sai ga shi da 1,000, ya ce ga shi nan kuma duk wata za a dinga kawo maka. Ya ce masa daga ina kake ba, waye turo ka? Kawai dai tunda ya ce wa fi sama'i rizqukum, Allah ya turo masa da arziki. To abinda ya faru ga Affan ibn Muslim, Allah ya ji kansa da rahama. Salama ta bin Shabib, kamar yadda Yaqub al-Fasawi ya rawaito a cikin Tarikh at-Tarikh, ya tafi wajen Affan ibn Muslim, la'alla ko riwayar hadisi zai yi ko wani abu. Sai aka ce masa ai malam baya nan ya fita. Ina ya tafi? Aka ce ya yi can. Da tambaya sai aka nuna mai hanyar makabarta, aka ce an ga ya je makabarta. Yana zuwa, kun san me ya gani? Sai ga Affan ibn Muslim ya durƙusa a gaban kabari ya buɗe Qur'ani. Da Allah, wannan sunna ce ko bid'a? sunna ce ko bid'a jama'a karamar bid'a ko babba yanzu mun ga mutun a makabarta da qur'ani ashe bi wa'azin kasa akan me kai shi to amma saboda su magabata ba haka suke abu da ka ba yayi kaki ya tofa masa saboda fusata shi Salamat ibn Shabib din yace masa me nake gani haka ke dawo kai ya dan yi masa magana ce al-khubz al-khubz wallahi abu neman na masara muke ana ma'ana abu akwai san rai ma ita kanta bid'ar ma ba wai bai san ba kyau bane ba ai ko sai ya juya sai gidan Imam Ahmad shi Salamat ibn Shabib dan kawai zai faɗa wa Imam Ahmad cewa ga halin da na tsinta a Affan ibn Muslim Imam Ahmad shine imamu ahlus sunnati wal jamaa da a ce akwai monitor a sunna a lokacin to Imam Ahmad shine monitor ahlus sunna gaba mu ko anan kaga ba wanda yake kafa kansa yace shine monitor ko manzo Allah Allah ta yi wa ma arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa al bala kawai sai hankalin Imam Ahmad ya tashi yayi sallallani sai yace amma da Allah akwai wanda kaga ka ba wa labari yace a ce to dan Allah kar ka ba kowa labari saboda girman sa da kimarsa a idan sakamakon ra'ayinsa da maukifinsa game da kawal Qur'ani. To kun ga she kenan a manhajin salaf in dai shi za mu bi to ba da riwaya da tarjama da abin da ya shafi harkar mayar da martani idan dai har ba bayyana alherin mutum za ta kai zuwa ga shahara shi domin abu bid'arsa ba to in dai har asali yana kan manhaji ba wai arne ba ne ba dama kunannen dan bid'a bane kamar da malam yayi mana magana to al'aula shine idan mutun yana da alkhairi aka duba aka ga ba yayi abu ne dan ya batar da mutane ba kuma ya tabbata yayi abun to rufa masa asiri da saya shi shine yafi alkhairi nusus din da ake rawaitowa na Imam Ahmad idza sakatta anta wa sakattu ana ana magana ne akan riwaya kuma ana magana ne akan in bid'an da asalin su bid'a ce ta aqida wa'anda suke ɗan kadariya ɗan murji'a ba wa'anda wata kila mukhalafat ne da su a wasu babuka ba wanda muka fi girmamawa a cikin khalaf mu ce Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mu dauke salaf tunda Sheikhul Islam ya zo a karni na bakwai na bakwai Allah ya jikansa da rahama to hatta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da masalolin da Ibn al-Qayyim ma bai wafaka masa akai ba wasu sun shafi mufradat din na aqida ma amma wannan bai sa an sauke shi ba Ibn Abbas yana fatawa da mutu'a Sayyidina Umar fadaye masa yace ka in karaji amma wannan bai sa ya sauke shi daga matsayinsa da darajarsa ba Abdullahi dan Umar yana ganin cewa wanda ya mutu za a azabtar da shi in aka yi masa kuka nana Aisha tana ganin sabanin haka masail ne mufradat wannan yana da kuki Abdullahi bin Abbas yana ganin sanda aka yi miraji da manzo Allah ya ga Allah ido da ido nana Aisha tana ganin khilafa zalik masail ne na aqida amma duk cikin su ba wanda ya gina ra'ayinsa dan ya batar da al'umma kuma duk cikin su ba mai batar da al'umma shikenan ya isa a ƙarshe jama'a ya zama wajibi idan zaka shiga cikin matsaloli na raddi to ka bi tsarin magabata shine za ka ga magabata suna kakkasa matsaloli aji akwai matsalar da za su ce wane ya tafi akan ra'ayi kaza wane kuma ya tafi akan ra'ayi kaza amma ar-rajih shine ra'ayi kaza to me hukuncin wanda ya daura ra'ayi marju ya zama batacce bai zama batacce ba kawai shine za a ce ya bi khilaful aula tunda la'alla kai a wajenka ne ar-rajih shi sai wancin suka ar-rajih sai su kawo sababin tarjih kai akwai lokacin da saboda dukka ba su ce wal arjah saboda shi ma wancan din a wajensa na sarajih wani lokacin kuma sai ka ji sun ce maka al-zahir wallahu a'lam abin da ya fito wa fili to dan wani ya dauki wanda ba shine al-zahir ba iyakaci kawai ka ce wani ba akan ya gina ra'ayinsa akan kuskure amma wannan ba zai tasiri akan aqida sababan latana haka fitar da shi kuma da yawa daga cikin matsalolin da wasu suke gini akai in ya tabbata kuskure ne to baya huta ar-rajih din da al-zahir wata kila akwai matsala da za su ce maka was-sahih misali a ce gaba daya malamai sun tafi akan cewa ba wata annabiya mace amma Ibn Hazm ya tafi akan cewa akwai annabiya mace ya gina hujja da kaza ka was-sahih shine qaulul jumhur Ibn Hazm na saka ga ya zama ghairu sahih kenan ya zama batil to shine in mutun ya gina ra'ayinsa akan wannan i'tiqadin to sai ka soki aqidarsa a daidai wannan wajen akwai lokacin da ake cewa wal haqq to idan matsalar tsakanin al haqq wal batil ce to anan ne in aka yi mutun kashedi ya kiti to shine za a iya shahara shi a cikin al'umma a bisa tsarin da muka faɗa a baya sai matsala ta shi da shine ya zama wajibi kada ya zama burin ka a duniya shine kawai ka karin jayi abokin da kake waraddi ya zanto maslaha ce ta sa kake raddin abinadin karshe shine kada ya zanto duk sanda zaka tattauna da mutane ko zaka yi musu raddi shine burin ka shine su yi kuskure Imam Shafi yake cewa ban taba tattaunawa ko musayan yawo da wani ba face sai nayi burin Allah ya sa shine da gaskiya domin in karu kare zanto kullun kai burin ka shine wane yana da kuskure wane yana da kuskure kullun kai ne aluja kana kan gaskiya ka duba dan a nuna maka cewa akwai wurin da dole zaka yi tanazuli ka bawa mukhalif dinka dama ya bayyana hujjojinsa akan tsakanin gaskiya da ƙarya musulunci gaskiya ne kafirci ƙarya ne amma dan akwai mana manhaji na sabani sai ka ce inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin tare da cewa musulmani akan hudan din kafire akan dalalin mubin to ina ganin saboda kar zake wanta wata yawa wajen cin lokaci zan dakata anan a ƙarshe Allah ya sani bamu yi wannan lakta dan mu musuna wani ko kunyata wani ba dalilin da yasa muke irin waɗannan bayanan saboda mu fahimci gaskiya mu gudu tare mu tsira tare wanda duk yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ya zama musulmi yana da haƙƙi akan ka irin haƙƙin da musulmi dan uwanka yake akwai haƙƙoƙin musulunci idan ya fita daga tsarin musulunci yayi fasikanci to akwai abin da sai dai ka bar shi da Allah Allah ne kadai zai bincika akwai kuma abin da kai ma a matsayin ka na musulmi kana da haƙƙin da zaka iya ko canjawa ko kuma kai bayani cewa ba a daidai yake ba to amma wajibi ne ka dawo ka bi ka'ida sannan mu sani cewa da sunna da bin tafarkin magabata na ƙwarai ba wani mutum da zai iya zuwa ya kafa wa kansa wani asusu ya ce dole sai wanda ya yadda da shi sannan zai tsallako ya shiga wanda kuma duk bai yadda da shi ba zai shiga ba domin duk abin da kake tuhumar shi mukhalif din naka da shi to a jikinka akwai abubuwa da yawa da za a iya tuhumarka da a ce mukhalif din naka zai zama irin yadda kake kamar yadda Imam Shafi yake cewa lisanaka la tazkur bihi awrata imri'in fa kulluka awratun walin nasi alsunu wa aynuka in abdat ilayka masawian fad'aha wa qul ya aynu lin nasi a'yun Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a Sheikh Abubakar Abdulsalam baban gwale kenan yayi muna doguwar magana dangane da abin da ya shafi adalci akan raddi a ƙarshen maganar mallam ya kawo magana cewa abubuwan da mutum yake ainihin kallo ko mutane mu yake kallon mutane da shi ko ake suke mukhalif tsakanin shi da al'umma to shi kanshi da za a binciki nashi shi ma hakan ne to akwai wani malami da yake babu misali sai yake cewa sanda duk kai yadda ka zanna daidai da mutane ga irin abin da ya kamata ka zanna akai to sai ka zauna lafiya idan kuma ka ce ba haka ba sai ba mu wani misali yace ina irin iccen nan na sabit waya wanda ake na MTN da sauransu yace to idan mutum ya hau tsololuwar shi can sama yaya yake kallon mutane sai aka ce an kanana to kuma ya kuke kallo ne yana can shi ma dan karami ko ha kallo ne to yadda duk kake tsara mutane kake kallon mutane da kurakure kai ma na hakura kura ana hange ha kansu Allah ya sa mu dace ba tare da doguwar magana ba zan gabatar da a Sheikh Dr. Rabi'u Umari Jallemu domin yayi ta'aliki a takaice duk da babu lokaci saboda akwai sauran bayanai ko kuma na'am to masha Allah zan gabatar da Dr. Ali yanzu insha Allah domin ya ce wani abu dangane da abubuwan da mallam ya dan faɗi a cikin takaitattun mintuna ko kuma lokaci akramakumullah bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba dogon bayani zan yi ba, duba da cewa lokaci ya tafi. Abinda nake so in ja hankalin mu a cikin duk abinda muka ji, domin fahimci cewa komai a addini yana da tsari, yana da ka'idoji, yana da yadda ake yin shi. To anan nake jan hankalin ƴan uwana ɗaliban ilimi da ma ɗalibai ƙanana waɗanda yanzu suke tasowa suke yin karatu, su kiyaye wajen yin raddi ga wanda ya yi wani abu, musamman a kafafen sadarwa na zamani. Za ka ga wani ya fito, ba wanda ya san shi, ba ma wanda ya damu da shi, sai zo ya wata magana ta shirme, sai ga to wani cikin ɗalibai shi ma ya zo ya kafa waya ko majalisi da cewa zai raddin wancan ɓannar. A dalilin wannan kuma sai ya yaɗa ɓannar wannan mutumin da ba wanda ya san shi. A dalilin wannan sai wannan kuma ya ƙara samun waɗanda suka kula da shi, suka damu da shi. Za mu ja bayanan da Malam Abubakar ya mana, lallai sai an lura da wannan. Akwai wanda zai magana, shiru a kanta shi ne kashe magana. Saboda in kai shiru a kanta ba wanda ma ya san an yi. Don haka a nan akwai larura, akwai wajabci. Ƙananan ɗalibai su dinga komawa gurin malamansu kafin su yi raddi. Alal aƙalli ka shawarci malaminka, kada ka yadda ka zauna a matsayinka na ɗalibin ilimi, ka zauna ba ka da malami. Wanda ka je yana cewa ni ban da malami, ba wanda ya karantar da ni, to wannan ba abin birgewa yake faɗa ba. Abin birgewa mutum ya ce a garin nan malam wane malami na ne, malam wane malami na ne, malam wane, wannan shi ne birgewar. Domin ya nuna kenan ilimin da yake da shi, ba kudin daga littafai ya je ya samo shi haka kai tsaye ba, ba tsantacce ya yi a kan hanya ba, karantar da shi aka yi. To tunda kana da malami ya kamata duk abin da za ka yi ka shawarce su. Wannan ina nufin ba wai raddi lallai na hoto ba, hatta na rubutu. Sai ka shawarci malaminka, na ga wani ya ce kaza malam, amma ina tunanin in masa raddi. Malami ya yi shawara. Sai ya ɗora ka a kan abin da ya bi, in ya cancanta zai ce yi, in bai cancanta ba zai ce ka bari. To yana da kyau a cikin abin da muka saurara mu fahimci wannan sosai. Don gaskiya yana cikin matsalar yanzu da ake fama da ita. Shi ne za ka ga kowa magana yake a kan addini, ya cancanta yi ko bai cancanta ba. Kuma kowa kulawa ake. Wanda za a iya kulawa da wanda bai kamata a kula shi ba, an kyale shi magana shi za ta mutu ma ba wanda ya santa. To yana da kyau a lura da wannan, domin kar ka zo garin kawar da ɓanna ka haifar da kuma ɓannar da ta fita, idan an yi haka babu fiqhu, babu fahimta a ciki. Abu na biyu, wanda shi ne na ƙarshe cikin abin da zan faɗa, wata gaba da Malam Abubakar ya faɗa cikin bayanin shi, ƙara fito da ita. Waɗannan masu suka da ɓatanci ga raddi ga malamai koyaushe, kamar yadda Malam Abubakar ya yi mana bayani, abubuwa biyu ne suka ɗau ɗaya suka bar ɗaya. Kullum suna magana cewa idan za su yi maganar laifi sai su ce ana maganar shuwagabanni a kan mimbari, ana nasiha ga shuwagabanni a kan mimbari. Su kuma a gefe guda kullum su kuma suna magana da ɓatanci, ba ma nasiha ba, ɓatanci ga malamai a kan mimbari. Wanda da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, malamai suka ce ulil amr su ne malamai da shuwagabanni. Bal Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana cewa malamai ne ma gaba da shuwagabanni, saboda shuwagabanni suna bin malamai ne. Da haka ulul amri din ma ajin farko su ne malamai. To Allah ya ce ayi da'a ga Allah, ayi da'a ga manzon Allah, abi kuma shuwagabanni. Sai ka zo ka ce to yanzu ko da kuke nasiha ga shuwagabanni a cikin jama'a da kan mimbari, kun sabawa manhajin magabata, da haka kun zama ƴan bid'a, kun zama sururiyun, kun zama ikhwaniyun. To kai kuma da kai ma ka zo kana yin raddi ga wasu ulul amri din a kan mimbari, kai kuma me ka zama? Tunda su ma ulul amri ne. da dukkan malaman tafsiri sun ce malamai suna cikin ulul amri. To da haka in kana so ka dauka gaba da shine abin da Malam Abubakar ya gaya mana, idan wani sifa da kake ganin in an yi mutum ya tabbata da ita ya zama ba khawarije, sifa kwaya daya wanda ba lalle ya zama ya tabbata da ita da gangan ba, ba lalle ya tabbata da ita dan ya yadda da ita ba, ba lalle kaza ba, in kana ganin wannan ya sa ya zama khawarije ya zama mubtadi, to kai ma a gebe guda za a jiwo maka da irin wannan, kai ma ka tabbata da sifa kaza ka zama khawarije ka zama wannan. Kuma kamar yadda ya gaya mana, sukan malami da batanci ga malami a cikin al'umma, ce malam wane jahili ne, malam wane dan tasha ne, malam wane bai iya kaza, malam wane kaza, ya fi muni akan sukan shugabanni ma ana sukan su akan minbarin. Musamman yanzu irin wannan shugabanci da muke gani na demokratiya, yau zai zama wannan shekara huɗu in yanzu ya wuce shi kenan, babu wani ne zai zo shi ma in yai shekarun shi ya wuce ji wanne zai zo, amma malamai ba haka ba ne. Malamai wani wata kujera ce da Allah ne ya ba su ita ya dora su akan ta, kuma ba ta da wani iyaka a ce ga wani malami ya ce zuwa huɗu biyar shi kenan an gama da shi, an daina amfani da shi an wuce. To sai ka zo kai ka mai da waɗannan su ne kullum abin da yake sokewa, amma kana kare wanda zai shekara huɗu biyar, wanda shi kansa wanda yake karewa ma shi a tsarin shi ma dole sai da hamayya, dole sai da samun yan adawa, shi ne abin zai tafi daidai. Kila yau kana sukan wancan saboda yana sukan jam'iyyar gwamna, sai gwamnan kuma ya lallabo sai da jam'iyyar wannan din, sai da wannan da gwamnan kuma su kuma suna sukan wancan, kaga da abin sai zai rikice maka rasa wanda za ka yi, da haka komai a dora shi akan abin da yake na daidai, sai a samu mafita. Ubangiji Allah ya dace da mu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.